Hukuncin cin fuska da tauye haƙƙin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi da danganta masa maganganun da basu dace da matsayinsa ba.
خلقت مبرا من كل عيب كأن فقد خلقت كما تشاء.
صلى الله عليه وسلم يا فكوا فايد بوي اي كو ورس دوهو ياي ديسير كوا تواي غا سفا مي كو دقاي غا كو تابا دقر متوبا. بسم الله الرحمن الرحيم إرادة أمينة الله سقارة تبتا غا النبي محمد لا آلا ينسر صحبان سبا كتايا بايا حكا a yau Litinin ranar Arfa 9 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan hijira Annabi alaihi salatu wassalam wanda ya daidai da 19 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya za a ansa tambayoyin da aka yi ta turowa a waɗannan kwanaki wasu kuma suka yi ta bugo waya bayan tsiyan da malaman jihar Kano suka yi wa Abdulgabbar Nasir Kabara a ranar Asabar 10 ga watan Yuli shekara ta 2021 wanda ya daidai da 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1442 game da tuhumomin cin zarafi da tauye haƙƙin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wanda suka bayyana a cikin karatukansa. Akan waɗannan tambayoyi aka rubuta wannan bayani, amma wanda yake so ya fahimta to sai ya daure ya karanta wannan takardar baki ɗaya ko ya saurari wannan bayanin baki ɗaya. Allah ya bamu sa'a da dacewa. Na ɗaya, ya tabbata ko kokonto babu cewa Abdulgabbar ya yi karatuttuka da yawa waɗanda a cike ke ƙaryata hadisai na Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littattafai da maulanka kawai ba tare da wata ƙwaƙƙwarar hujja ba, ko kuma ba tare da ya bi tsari da hanyoyi na ilimi waɗanda masana hadisin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi suke bi su auna hadisai domin tantance ingantattu daga marasa asali da tushe. Za mu kawo kaɗan daga abin da yake faɗa domin a gane irin bayanan da za su zo nan gaba. Misali na ɗaya, Abdulgabbar ya ce kai mafi inganci na biyu ma shi ya rawaito a hadisi mai lamba ta 1365 da hadisi mai lamba ta 1428 ta ɗaya ne annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa nana safiya, wato ta ɗaya ne annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa nana safiya kamar yadda ya faɗa, kuma ya ce ta ɗan ma daraja ta ɗaya kamar yadda ya faɗa a larabcin yake cewa bal rawa sahibul asahi sani kitabun nikah babu fadilati ataqihi amatihi thumma yatazawwajuha an nafsi saban nabi sallallahu alaihi wasallam li safiya kana kitaban bid darajatil ula. Misali na biyu yace wata mace ta zo gurin manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa aradat alaihi nafsaha ko kuma ta'ridu alaihi nafsaha ta zo tana yi masa kwarkwasa shi ne bijirar da kai ko shi ake ce kwarkwasa ko ya rasulallah inna li ilayka haja ina sha'awarka fa qala ummu fulan unzuri ayyu sikati shi'ti hatta aqdiya hajatuki. Ummu fulan fa ummu sulaimin fa yake nufi ko kuma ummu sulaim fa kenan qarara babar sai yake nufi ta je ta ce da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi tana sha'awarsa kuma yake je kiki ne ni goki jira ne zan zo na biya miki buƙatar ki. Fa qala ma'aha fi ba'd turuqi hatta faragat min hajatiha yaje ya same ta inda ta buya ya biya mata buƙatarta. A Bukhari da Muslim na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi na wannan matar ba san wace ce ba. Babban dalili kan cewa kirkirarren labari ne har yau ba a san wace ce ba duk da girman abun. Matar da har za ta zo ta fidda annabi daga gida ya bi ta kwararo ya je ya yi mu'amala da ita ta ɗa namiji da mace amma yau duk ka hada su gaba ɗayan su ba su san sunanta ba. Misali na biyu yace ko jiya an turo mun kin yi zanen ma'aiki da Nana Sauda maganar hijabi. Sun saki bidiyon ga Umar wayyana wa Annabi fada ta fito tintur sai Brazil. Ka san haka yake a ciki wai ba a sutirce ba a sutircewa. Ita ayar hijabin ba ita ce Anas yace yana ɗakin Nana Zainab ta sauka ba kuma yana Bukhari. Kuma Bukharin nan ya kuma rawaito mutane wannan tabara. Ga ta yau a Faransa an yi kasun da ma'aiki. Dama abin da muke faɗa kenan. Kuma duk ku rubuta sauran hadisan suna nan tafa kansu. A Bukhari aka rubuta Annabi baya tsare matansa. Umar ne ya tilasta shi sannan wahayi ya sauka aka hana shi. Yake wa matansa faɗa. A nan dole wahayi ya zo ya sa shi ya sutirje su. Yawo suke yi kamar ‘yan mami market. Haka yake a Bukhari. Kuma fa yana Bukharin nan fa Anas yana cewa duk yana cikin marawaitan wannan ƙaryar ta ɗaga Umar da sauke ma’aikin Allah. Cewa Annabi baya kula da sutirje matansa sai da Umar ya tasa shi. Na kawo misalai uku ne kurum daga ingantattun hadisan da suka shafi littattafan Bukhari da Muslim waɗanda Abdul-Jabbar yake ƙaryatawa. Amma Allah shi ne shaida na kawo su yadda ya faɗe su a karatuttukansa. Akwai kuma audio wanda shi ne aka sanya masa a zaman tafiye na ranar Asabar. Ya kuma tabbatar da abin da yake ciki cewa muryarsa ce kuma shi ya faɗa. Domin tafiyan akan waɗannan ƙage-ƙagen nazari waɗanda ya gazal ba da amsa sai dai da wurwura. Saboda taƙaice yanayin rubutu ban kawo sauran abin da yake faɗa ba akan wasu hadisan ingantattu da raunanan ma baki ɗaya. Su ma suna da yawa ga su nan suna ta yawo akan kafofin sada zumunci. Ga wanda duk ya saurari abin da Abdul-Jabbar yake faɗa zai ga salon ta'asa kala-kala a karatuttukan da maganganun nasa waɗanda suka kunshi abubuwa a dunkule kala huɗu kamar haka. Kala ta ɗaya za a ga yana ƙaryata ingantattun ruwayoyin hadisan da Imamul Bukhari da Imamul Muslim suka rawaito a mafiya ingancin littattafai bayan littafin Allah waɗanda malaman Ahlus Sunna na duniya suka inganta su tuntuni. Wannan ya haɗa har da ƙaryata samuwar wasu sahabbai kamar su Anas bin Malik da sauransu. Waɗanda ya shafi wuri a filin mushi ya sha ruwan sanyi ya zauna yana ƙaryata su haka da ka. Wasu ruwayoyin ba su da inganci bisa bayanan da masana hadisin suka yi tuntuni. Misali ruwayar da ta siffata yadda aka ɗaura auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da Nana Khadija da ruwayar da ta ce Annabi alaihi salatu wassalam ya sumbaci gaban Al-Hasan da ruwayar da ta yi bayani akan binne Annabi tsira da hanci Allah su tabbata a gare shi ba da wuri ba da sauransu. A maimakon ya yi karatu ko ya tambaya a faɗa masa rashin ingancinsu shi kenan ya gunta ya faɗa wa ɗalibansa cewa waɗannan ruwayoyin ba su da inganci a wuce wurin. Amma ina sai kurum ya shiga nuna cewa suna da inganci kuma malaman hadisi sun rawaito su ne wai don a danganta wa Annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi waɗannan ruwayoyin a tawaye haƙƙin Annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi da gangan. Daga nan sai ya shiga kutuntuma maganganu. Waɗansu ruwayoyin kuma suna da inganci amma sai ya fassara su da son zuciya. Irin halin wanda yake da wata nifaƙa ga Annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa ya murguɗa fassara. Abin da ya nuna cewa shi burinsa dai sai an ga sahabban Annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi a matsayin wasu mutane na daban baibai bisa yadda yake fassarawa amma ba fassarar da malamai suke ba. Wasu kuma babu waɗannan bayanan da yake faɗa a cikin hadisan ko ta kusa ko ta nesa kamar misalai guda uku da aka kawo a sama. Sai dai waɗannan bayanai a ƙwaƙwalwarsa kurum suke. Sai ya fito da su don sanya yi ƙaryar cewa an muzantawa annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi alhali bayanansa su ne suke dauke da danganta miyagun maganganu da sufofi zuwa ga annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi da sahabbai ba ainihin hadisan ba bayani na uku ga wanda ya karanta tarihi da kyau zai tabbatar da cewa abubuwan da Abdul Jabbar yake yi bai gaza irin wanda wasu masu tunani irin nasa a can baya suka yi ba haka nan abin da suka yi bai gaza irin abin da yake yi ba amma abin da yake tabbatacce a tarihi shine ba a taɓa samun wanda ya bi tafarkin cutarwa da musgunawa ga annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa ba face Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi a idan duniya misalan da za a kawo suna da tabbatar da haka misali na daya an taɓa yin wani mutum a lokacin tabi'ai mai suna Amr bin Ubayd wanda shi ne suka kafa aqidar mu'tazila an san shi da cin zarafin sahabbai da wulakanta sauran malamai kaɗan daga abubuwan da ya rika yi shi ne na daya wata rana an karanta masa wani ingantaccen hadisi na annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi sai ya kada baki ya ce da zan ji wannan hadisin daga A'mash yana faɗarsa da na ce da shi ƙarya kake da zan ji Zaid bin Wahab ya kawo shi da ma ko ɗaga kai na kula shi ba zan yi ba da zan ji Abdullahi bin Mas'ud yana faɗarsa da ba zan karɓa ba da zan ji manzon Allah yana ba da shi da na ƙi karɓa da zan ji Allah ya faɗe shi da na ce da shi a gaskiya ba a kan irin waɗannan ko wannan ka ɗauki alkawarinmu ba tarihu Baghdad na Hafiz al-Baghdadi mujalladi na 12 shafi na 170 da siyarwa alamin nubala mujalladi na 6 shafi na 104 na biyu wannan mutumin dai shi ne mai cewa da sayyidina Ali bin Abi Talib da Usman da Talha da Zubairu da za su yi shaida a gabansa a kan abin da bai gaza hancin takalmi ba da ba zai karɓa ba tarihu Baghdad na Hafiz al-Khatib al-Baghdadi mujalladi na 12 shafi na 178 misali na uku haka nan an yi wani mutum mai suna Ahmad bin Yahya da aka fi sani da Ibn Rawandi ya mutu a shekara ta 298 bayan hijira shi ma yana tauraron ƴan Shi'a yana karanta littattafansu don haka shubha ta yi masa yawa a ƙwaƙwalwarsa sai da ta kai ya yi littafi mai suna Ad-Damigh wai littafin da ya wargaje Qur'ani da shi a cikin littafin ya yi jegare da cin fuska da zagi ga annabi alaihi salatu wassalam sau 17 sannan ya ƙara da wasu miyagun tunani irin layin da Abdul Jabbar ya ɗauka ga misalan wasu daga cikin irin tabargazarsa misali na ɗaya ya ce da Allah ya ce haƙiƙa kai ne shaiɗan ya kasance mai rauni ne inna kaidan shaiɗani kana da'ifa sai Ibn Rawandi ya ce yaya za a ce kaidinsa yana da rauni bayan gashi nan don tsananin kaidi ya fito da annabi Adam daga aljanna gashi kuma duk mutane suna ta wahala da ƙasƙanta saboda kaidin nasa al-Muntazam na Ibn al-Jawzi mujalladi na 6 shafi na 99 misali na biyu a wani lokacin kuma yana cewa dangane da faɗar Allah duk lokacin da fatinsu suka zagwanye sai mu canja musu da wasu fatin daban waɗanda ba waɗannan ba kullama na fi jajjuluduhum badallahum juludan ghayraha sai Ibn Rawandi ya ce gashi Allah yana yi wa fata azaba bayan ba ita ce ta yi masa laifin ba al-Muntazam na Ibn al-Jawzi mujalladi na 6 shafi na 99 a ƙarshe dai gwamnati ta sa an tsire Ibn Rawandi aka kashe shi a wulakance bai wuce shekara 36 ba misalin mutum na uku Ibrahim Sayyar wanda aka fi sani da An-Nazzar ɗaya daga cikin shugabannin Mu'tazila a ƙarni na uku ya mutu a shekara ta 231 bayan hijira yana da daga cikin masu sakin baki ga sahabban Annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi. An faɗa masa cewa Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito hadisin tsagewar wata. Ya kuma ce ga yadda watan ya tsage a Makka, maimakon ya faɗi alheri sai an-Nazam yace ƙarya Ibn Mas'ud yake. Ta yaya ma wata zai wani tsage? Sai bai yarda ba. Wannan labarin ɗan zan kurege ne. Da sauran shegantaku, Ta'wilul Mukhtalaf al-Hadith na Ibn Qutayba, shafi na 25. Misali na hudu, Ibrahim al-Fazzar, wani mawaƙi ne a ƙasar Andalus, amma sai ya riƙa amfani da waƙensa wajen gegare da cin zarafi ga Annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi. Abin da ya bayu aka samu shaidu sama da mutum 30 suka shaida cewa yana faɗar haka. A nan gwamnan lokacin ya sa aka caccaka masa wuƙa, aka ƙone gawarsa. Ka duba Ashifa mujalladi na biyu shafi na 218 da Tartibul Madarik na Al-Qadhi Iyad mujalladi na biyu shafi na 307. An kawo waɗannan misalai ne domin a tabbatar da cewa masu irin halin Abdul Jabbar tuntuna akwai su, ba wai shi ne ya fara ba. Kamar yadda gwamnati ta yanke hukunci a kan irinsu, shi ma ba yau aka soma ba. Bayani na hudu, Abdul Jabbar ya yi maganganu masu nauyi matuƙa da da'awar cewa ya fito da su ne daga ruwayoyin da ya tattara guri guda na wasu hadisai. Ma'anar wannan shi ne ya yi tasa fahimtar ta ƙashin kansa, sannan ya fito da waɗannan bayanai ba wai hadisan ne kai tsaye suka faɗi hakan ba. Amma idan aka duba a nitse, za a ga cewa bayanan da yake yi baki ɗayansu sun tsoro a kan wasu abubuwa guda biyar. Abu na farko, rashin fahimtar kalmomin larabci da yadda ake amfani da su. Misalin hadisin mata mai taɓin hankali da yake maganar haja, sai shi Abdul Jabbar ya mayar da kalmar ta koma shahawa, wadda ba ita ake nufi ba a hadisan. Kalmar haja tana nufin wani abu da mutum yake son ya samu ko ya cimma, ko ya cimma kaiwa gare shi. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi amfani da kalmar dangane da Annabi Yaqub da yake sai dai wata buƙata a ran Yaqubu bai biya ta. Illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha, da faɗin Allah dangane da dabbobin ni'ima, kuna da wasu amfanukan da su, sannan don ku sami damar kaiwa ga wasu buƙatarku da suke zukatanku. Wa lakum fiha manafi'u wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum. Amma abun mamaki sai Abdul Jabbar ya ɗauko ma'anar kalmar sha'awa, yace ita hadisan nan guda biyu suke nufi, tare da cewar ita wannan matar ta nuna buƙatu ne da ita irin buƙatu na matsalolin yau da gobe, kamar yadda tsarin maganar ya tabbatar a inda ta ce inna li 'alayka haja. Wannan shi ne abin da duk ruwayoyin suka nuna. Amfani da kalmar ilaika shi ne yake bayyana cewa matsalolinta take so a taimaka mata ta warware. Amma abin mamaki sai ga Abdul Jabbar yana canza hadisin, yana mayar da shi wani abu daban. Duk wanda ya ji karatun zai ji inda yake. Ta zo ta ce, wato alaka bi haja, kana da buƙata ta? Haka Abdul Jabbar ya mayar da waccan kalma da aka kawo tun farko. Yin hakan ba ƙanƙanin kuskure ba ne na rashin sanin yadda ake tasarrufi da kalmomin larabci. Ya canja shi, ya yi watsi da asalin ruwaya. Wani abin la'akari kuma shi ne, larabcin asali ba a amfani da kalmar haja hakanan yadda take da ma'anar sha'awa. Wato ba a amfani da kalmar haja a wajen sha'awa kwata-kwata. Ba inda larabawan asali suke yin irin wannan gamin gambiza. Sai a dabagar Abdul Jabbar ko kuma shirbacin Abdul Jabbar. Kalmar sha'awa suna kawo ta ita da kanta idan ita suke nufi, ko wata kalmar da za ta ɗauki ma'anarta. wanda bai san irin wannan amfani da kalmar ba, kamar su Abdul Jabbar, sai su markaɗin komai wuri ɗaya, su ci da bagu, su wuce kurum ana yi musu ihu, wai sun burge a wurin jahilan gari. Muhimmin abu dai shi ne, Abdul Jabbar bai san yadda lugar Larabci take ba yadda ya kamata, amma yana da cika baki da hargaji, ana nuna an san komai. Idan da zai yi wa kansa adalci, da sai ya daina tabargazar da yake yi, don ba shi da kwarewa a harshen Larabci, wanda saninsa kuma shi ne tushen fahimtar Qur'ani da hadisi. Sai dai wannan ba uzuri ne a gare shi ba, domin irin wannan jahilci ga wanda ya tashi a gari da gida da ake girmama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, har ana kin fassara wasu kalmomi da wasu mutane suka faɗa don muzanta Annabi, to lallai wannan ya tabbatar da ba shi da wani uzuri. A lokuta da yawa mahaifinsa yana ƙasa-ƙasa da murya in an zo irin wuraren da wasu suka tusa magana ga manzon Allah, tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi. Babu dalilin da zai hana Abu Jabbar, ko da bai koshi da ilimi ba, ya koyi irin wannan ladabin. Cakuɗa al'adun Larabawa da na Hausawa. Wani abu wanda yake da alaƙa da wancan shi ne, Abdul Jabbar yana cakuɗa al'adar Hausawa da al'adun Larabawa idan ya zo fassara hadisai, maimakon ya fassara hadisan akan yadda al'adun Larabawa suke, saboda rashin sani da ƙoƙarin rikita lamura, sai ya koma ya fassara shi da yadda Hausawa suke ɗaukar abubuwa. Wani lokacin ma akan al'ada irin ta maguzawan Hausawa yake fassarawa. Misali, Abdul Jabbar yayi maganar mayafi ko gwadanda Abu Hurairah yake yafa da shi. A lafazin hadisin yace, sai ya kimbuɗe wani gwado wanda ba ni da wani tufafin a jikina sai shi, fa batattu namiratan laysa alayya thawbun ghayraha. A nan sai Abdul Jabbar ya ɗauka Hausawa ne suke magana, domin bai san cewa kalmar namira tana nufin gwada guda ɗaya babba wanda mutum zai iya ɗaura wani ɓangaren nasa ya kuma yi duk abin da yake so da ɗaya ɓangaren ta fuskar yafa shi, ko idan yana so ma zai iya mayar da shi ya zamo abin rufa idan zai kwanta da sauransu. Don mutum ya shimfiɗa wannan ɓangaren, al'aurarsa ba za ta taɓa bayyana ba. Ba wai ɗan ƙaramin mayafi ba ne wanda idan aka cire shi komai zai iya bayyana ba. Shi kuma Abdul Jabbar cewa yake wai bigidir yake haihuwar uwarsa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuskure ne. Larabawa suna da mayafai kala-kala, akwai guda ɗaya, akwai kuma guda biyu da za a yafa ɗaya a ɗaura ɗaya. Suna kiran wannan da sunan hulla. Rashin sanin wannan al'ada ta Larabawa ya sa Abdul Jabbar ya yi irin wannan tabargazar a fassara. Kirkiro mummunar fassara mara tushe. Wata matsalar da Abdul Jabbar ya fada cikinta zunjum ita ce yadda yake zarce iyaka da ɗaukar ruwayoyi akan mummunar fassarar da hadisa Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi. Haka nan da ka, ba tare da wani malami magabaci da ya taɓa irin wannan fassarar ba. Duk mutum mai imani, idan abu ya shafi Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, yana kaffa-kaffa kada ya ƙirƙiro wata fassara ko magana ta ƙashin kansa mara asali, ya danganta ga Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi. Domin yanzu nan sai mutum ya fice daga musulunci bai kula ba. Sannan malamai na Allah suna jan hankali ko hankalin ɗaliban ilimi cewa duk abin da ya shafi irin wannan ɓangare sai mutum ya bada wata fassara, ko kuma sai mutum ya bada wata fassara, to ya zamto yana da wata madogara cikin manyan malamai magabata. In ba haka ba mutum zai kofta. Imam Ahmad bin Hanbal ya ce, kada ka kuskura ka yi magana akan wata matsala alhali ba ka da wata madogara a kanta daga wani babban malami. Manaqib Ahmad bin Hanbal na Ibn al-Jawzi, shafi na 178. A Larabcin yana cewa, qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. duk ruwayoyin da Abdul Jabbar yake kawowa da fassarorin da yake fada shi kadai yake yin irin shi ya kirkire su ba haka malamai suke fassarawa ba saboda me zai kirkiro ta sa sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa idan aka fada muku hadisi daga Annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi to ku yi masa tunani mai kyau mafi nuna shiriya kuma mafi takawa sunan ibnu majah lamba ta 20 قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو احياه واهداه واتقاه amfani da miyagun kalmomi a wajen sifata annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi duk wanda ya saurari abin da Abu Jabbari yake faɗa zai tabbatar da cewa mutumin nan yana sakin baki da annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi da sahabbansa da kalmomin ɗan tasha na cin zarafi da tawaye hakkin wannan a bayyane yake a cikin abubuwan da yake faɗa a duba a ga irin waɗannan miyagun kalmomi na rashin arziki da ya iya faɗa yana tunanin annabi alaihi salatu wassalam a zuciyarsa ko ina imanin sa yake a lokacin gashi dai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam dan giya ne fiyade kenan irin wannan kokarin mai da annabi alaihi salatu wassalam langwai mata maza surkududu shin akwai bukatar sai Abu Jabbar yayi amfani da irin waɗannan kazaman kalmomin sannan zai ce wata ruwaya ƙarya ce a wurinsa dangane da sahabbai kuma ga abin da yake faɗa game da Anas bin Malik wai Anas ya kaskanta mutuncin mai yana nuna annabi mugun matsorafi ne Anas ya kuma kirkirowa Anas yake sukuwa irin wannan yana zariya da sauransu wannan rashin ladabi a magana shi kansa matsala ce babba wanda Allah ba zai bar Abdul Jabbar ya shada ita ba kamar yadda Allah bai bar Macron shugaban kasar Faransa ya sha ba sakamakon maganganu na cin zarafi ga annabi kira da annabi Allah tabbata a gari sai da Allah ya aiko wanda ya wanka masa mari daga cikin mutanansa alqabi iyab Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara yace idan mutum zai yi magana akan ilimin annabi kira da annabi Allah tabbata a gari shin zai iya sanin wani abu kai tsaye ko kuwa sai an sanar da shi ko kuma ya zama ba shi da masariyar wasu abubuwa har sai wahayi ya zo masa to kada mutum ya ce ya jahilci kaza da kaza saboda munin kalmar jahilci a shifa na alqabi iyab mujallabi na 2 shafi na 253 wannan misali ɗaya ne kurum amma haka dai ake nema musulmi ya rika yi ga ma'aikin Allah ba irin lafuzan Abdul Jabbar ba abu na gaba ƙaryar tattara ruwayoyi da yawa wuri ɗaya Abdul Jabbar ya gwanance a zuba ƙaryar cewa yana haɗa ruwayoyi da yawa wai dan ya sami damar fito da ƙaryar da aka yi wa annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi wannan duka babu tushe a abin da yake faɗa domin dalilai sun nuna baya ma iya fahimtar ilimin ballantana ma ya iya tantance ruwayoyi yana takuɗa ruwayoyi mabambanta da zai ce wannan ci gaban wacce ce tare da cewa ba su da wata magama ko alaka misali ruwayar da ya kawo ta matar da tace tana da buƙatar za ta gana da annabi kira da annabi Allah tabbata a gare shi sai ya nuna ya tattaro hanyoyinta a sahihul bukhari da sahihul muslim bayan a haƙiƙa ruwayar babu ita a sahihul bukhari muslim ne kurmi ya rawaito ta ruwayar da take cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ta 5,120 ta shafi wata mata da ta zo ta ce tana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wanda ba ta da wata alaka ko ta kusa ko ta nesa da wannan hadisin na matar da take neman a taimaka mata a matsalolin ta na yau da gobe wannan misali ne a bayyane na irin aika-aikar da Abdul Jabbar yake yi da sunan haɗa ruwayoyin hadisai abin da ya rula Abdul Jabbar kuma shi ne yake nuna cewa bai san ma yadda ake haɗa hanyoyin hadisai ba ita ce kalmar alaka bi haja sai ya dauka wannan irin waccan da aka faɗa a ɗaya hadisin bayan ba haka bane. Wannan tana nufin shin kana da buƙatar ka aure ni? To amma dan Allah madaukakin sarki ya tona asirin masu ƙarya sai Abdul Jabbar bai gane ma abin da ake nufi ba. Duk da haka ya tafi yana ta zagin Anas a bayanansa. Bayan haka idan Abdul Jabbar gaskiya ya taka, menene ya hana ya ɗauko ruwayar da Musnad Ahmad ya kawo hadisi mai lamba ta 1478 da Ibn Hibban hadisi mai lamba ta 4527 da Musnad Abi Ala hadisi mai lamba ta 3472 da sauran littattafan hadisai waɗanda suka rawaito wadda ta bayyana cewa matar nan wasu buƙatu ne na yau da gobe suka kawo ta. Shi yasa take neman tallafin Annabi don ta samu ta zartar da shi. Ga ruwaya daga Anas ya ce wata mata wadda akwai wani abu a hankalinta ta ce, ya Rasulallah ina da wata buƙata. Sai ya ce, ya Ummu Fulan, ki duba duk inda kike so, duk hanyar da kike so sai na zo. Sai ya je ya tsaya tare da ita ya gana da ita har ta samu biyan buƙatarta. Wannan lafazin Musnad Imam Ahmad ne. Waɗannan bayanai a dunƙulai su ne suke nuna irin tsarin da Abdul Jabbar ya ɗauka. Tsari ne na tawaye na tawaye haƙƙin Annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi da sahabbansa. Ba wai sai ya nufaci cin zarafin kai tsaye ba. Bayani na biyar, akwai dalilai masu yawa da suke nuna cewa maganganun Abdul Jabbar suna ƙunshe da matsalolin da aka faɗa a ƙarƙashin lamba ta hudu. Idan muka yi la'akari da waɗannan dalilai za mu daɗa tabbatar da cewa lallai ya ci zarafin Annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi. Ga yadda suke. Na ɗaya, Allah ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, kada ku ɗaga sautukanku sama da sautin Annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi. Kuma da kada ku bayyana masa magana kamar yadda wasunku suke bayyana wa wasu, gudun kada ayyukanku su ruɗe ba tare da kun sani ba. Haƙiƙa waɗanda suke runɗe muryoyinsu a wurin manzon Allah, waɗannan Allah ya jarrabu zukatansu da yin takawa. Suna da gafara da lada mai girma. Haƙiƙa waɗanda suke kiranka ta bayan ɗaki, yawancin waɗannan ba su da hankali. Suratul Hujurat aya ta 2 zuwa ta 4. Na biyu, Allah ya jawo hankalin muminai a bayyane cewa a girmama Annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi da cewa li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, don ku yi imani da Allah da manzansa ku taimaka masa ku kuma girmama shi. Suratul Fath. Waɗannan ayoyi kaɗan ne daga cikin ayoyin da suke koya wa musulmi yadda za a yi ladabi ga ma'aikin Allah kira da aminta Allah tabbata a gare shi. Waɗannan ayoyi kaɗan ne daga cikin ayoyin da suke koya wa musulmi yadda za a yi ladabi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayanan da suka kunsa ya kuma shafi cewa lallai a girmama Annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi yana raye ko baya raye. Idan har Abdul Jabbar so yake ya kare mutuncin Annabi, ya kamata ya nemi kalmomin da suka dace ya yi amfani da su, ba wai ya rika cewa a bugi, ma'ana ba wai ya rika cewa a bugi aka ɗaura wa Annabi aurensa na fari ba. Yake rayuwa kamar ba ma guje a cikin iyalinsa, ba shi da tsarin hatta kwanciya kamar yadda Bunsuru yake a garke haka ma'aiki yake a ɗakin matar aure. A ina? A gadonta. A ina? Kan cinyarta da sauransu. Wai so ake a kore waɗannan daga Annabi anya? Amma a dubi irin yadda aka faɗe su gatsi-gatsi, kalmomin babu haske a kansu, ba alamun risinawa da mutuntawa da ƙanƙan da kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya nemi a yi da cewarsa wata wacce ruhu. A haƙiƙa ko so mutum yake ya ƙaryata waɗannan ruwayoyi, ya bayyana ba gaskiya bane su ai ya waje bai san maganar ta shafi annabi don haka sai ya yi wa bakin sa linzami ba wai ya zama mahaukaci ba mu duba mu ga yadda masana hadisi suke bayanin ruwayoyin ƙarya a cikin littattafan su ba za a ga sun bi irin wannan tsarin na rashin ladabi a magana ba mutum ya duba littafin al-mawdu'at na Ibn al-Jawzi ko kuma al-la'ali na al-la'ali al-masnu'a na Imam Suyuti da sauransu zai ga irin yadda suke bayanin ruwayoyin ƙarya ba da irin wannan kalmomin na rashin arziki ba Imam Ibn al-Arabi al-Maliki yayi bayani mai gamsarwa akan ayar suratul hujurat ga abin da yake cewa alfarma annabi kira da amince Allah ya tabbata a gare shi duk dai yana rayi da bayan rasuwarsa maganarsa da aka rawaito bayan rasuwarsa dole a daukaka ta kamar maganar da aka ji daga lafazin wato lafazin sa take idan aka karanta maganarsa to dole duk wanda yake wurin kada ya daga muryarsa kada kuma ya kawar da kai kamar dai yadda ya zama dole mutum yayi a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai ji shi yana furta waɗannan maganar ko waɗannan maganganun Allah madaukakin sarki ya fadakar akan cewa wannan alfarmar za ta wanzu har abada a duk lokuta a inda yake idan ana karanta alkurani ku yi shiru ku saurara abin da aka yi shine magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma bangare ce ta wahayi tana da alfarma irin ta yadda Qur'ani yake da shi sai dai wasu ɗan abubuwa da aka yi bayani a littattafan fiqh ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi al-Maliki mujallabi na 4 shafi na 146 a daɗa duba tafsirin ruhul ma'ani na Imam al-Alusi a mujallabi na 13 shafi na 290 rajin jallin zani da tsayar da mutum a iyakarsa da hana shi ci gaba da irin wannan ta'aza da Abu Jabbar yake yi yana daɗa cuta shi cikin bata irin wannan shine abin da Sheikh Ibn Ashur ya yi ishara gare shi da cewa rajin barin munan ladabi ga manzon Allah yana da aminta Allah ya tabbata a gare shi yana sa wa rai ya saba da wuce gona da iri a irin yin hakan mutum ba zai gushe yana yin hakan ba har sai girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika raguwa a zuciyarsa sai mutum ya koma daga mummuna ya zarce zuwa wanda ya fi shi muni har a ƙarshe ya fice da rashin damuwa da yin ladabi ga Annabi kira da amince Allah ya tabbata a gare shi baki daya wannan kuma kafirci ne wannan shine ma'anar fadin Allah saboda wanda yake turuwa daga mummunan yanayi zuwa wanda ya fi shi muni ba zai kula da cewa ya fara nisa cikin mummunan miyagun abubuwansa ba na maganganu da ayyuka sakamakon sabawa da ya yi har kuma sabon ya dilmiya shi cikin halaka in ba a yi sa'a ba ya zamo kafirci shi ne ƙarshen lamarinsa a lokacin da ransa ya ci gaba da kutsawa cikin irin waɗannan miyagun maganganu da ayyuka At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur mujallabi na 28 shafi na 185 wannan bayani kamar yana bayyana yadda Abu Jabbar ya taso da gwadile malamai har yake zuwa irin su Imam Bukhari ya tsallaka zuwa irin su Imam Malik ya kai zuwa ga sahabbai duk waɗannan kuma suka zamo wani tsani da zai ta surfa maganganu ga Annabi alaihi salatu wasalam da sahabbansa wal iyadu billah wani abu da zai daɗa sawa a gane cewa Abu Jabbar ya tabkata asa a game da haƙƙin Annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi bai yi ladabi gare shi ba shine hadisin Anas dan Malik wanda yake wani mutum ya kira wani a makabartar Baqi'a yace ya Abul Qasim sai Annabi kira da aminta Allah ya tabbata a gare shi ya waiwaya ya dauka shi ake nufi sai mutumin yace ba kai nake nufi ba daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kusa suna irin nawa amma kada kusa alkunya irin tawa Bukhari hadisi mai lamba ta 2221 akan wannan hadisin malamai sun nuna cewa wajibi ne a kaucewa duk wani abu da zai jawo tawaya ga haƙƙin annabinmu Al-Qadi Iyad ya fito da maganar a fili baro-baro yadda kowa zai gane da yake cewa dole a kare haƙin Annabi tsira da hanci Allah ya tabbata gare shi kada a cutar da shi tunda Annabi ya amsa kira ga wani mutum da ya kirawo ya Abul Qasim sannan yace ba Annabi yake nufi ba wani mutumin daban yake nufi yin hakan kurum ya sa Annabi ya hana a sa alkunya irin ta sa domin kada ya rika cutuwa ta hanyar amsa kiran da aka yi wa wani ba shi ba dan kada ma munafikai da masu isgilanci su samu damar cutar da shi da yin wulakanci ta hanyar kiransa idan ya amsa sai ai ba kan nufi kira ba dan wannan Annabi tsira da hanci Allah ya tabbata a gare shi ya tsare kafar cutar da shi ta kowace fuska ka duba a shifa na Al-Qadi Iyad mujallabi na biyu da kuma imtawul asma na al-makrizi mujalladi na 14 shafi na 375 abinda za a duba shine mutun ya raya a ransa kamar yana gaban Annabi tsira da hanci Allah ya tabbata a gare shi shin zai iya gudunduma irin waɗannan maganganu to mutakar ba za a iya yin irin waɗannan miyagun maganganu a gaban Annabi ba to lallai in an zo kariya gare shi a zabi kalmomi masu kyau da haske da mutunci a faɗa rashin yin haka shine cin zarafin gare shi ira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi duk wanda ya san ba zai iya surfa irin waɗannan maganganu a gaban Annabi ba da yana da rai ba saboda cin fuska ne to ya zama wajibi a gare shi ya kiyaye ko da baya ganin Annabi a gabansa ya yi kalmomi masu kwarjini da haske ba na wulakanci irin na Abdul Jabbar ba waɗanda suke cewa Abdul Jabbar misalai kurum yake faɗa dan yana amfani da kalmar kamar da sauransu su sani cewa matsalar tasa daman a daidai ba da waɗannan misalan take domin ba a kafa mummunan misali irin wannan da Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi duk abin da ya shafe shi ana kafa shi ne da abu mai kyau da tsarki mai daɗin ji kawai zancen cewa misalai ne don a kore irin wannan tunanin ma bai taso ba Imamu Ibn Rushd kakan ya kawo kissar Umar bin Abdul Aziz da cewa Umar bin Abdul Aziz ya faɗa wa wani mutum cewa a nemo mana wani sakatare amma wanda mahaifinsa yake Balarabe sai wani sakataren daban da yake wurin ya ce a amma ai mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri sai Umar bin Abdul Aziz ya ce wato ka sanya wannan ya zama misali kenan take sai ya tsire shi sannan ya faɗa masa cewa ba za ka ƙara zama sakatare na ba har abada akan wannan kissa Imamu Ibn Rushd kakan ya yi da aliki da cewa wannan saboda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam da risnawa da mutuntawa da kankan da kai ga Annabi duk wanda ya buga wani misali da Annabi a irin waɗannan abubuwa to ya saba wa abin da Allah ya iyakanta na umarnin lalle a girmama shi da risnawa da mutuntawa da kankan da kai gare shi akan haka mutum ya cancanci a ladabtar da shi a koya masa ladabi ka duba albayanu wa tahsin na Ibn Rushd kakan mujallabi na 16 shafi na 396 zuwa 399 haka nan a shifa tare da Nasimul Riyad mujalladi na 4 shafi na 414 wannan bayani nasa ya fayyace yadda abubuwa suke a wajen masana yana kuma daga abin da yasa aka faɗa aka daɗa nana ta wato Abdul Jabbar ya cancanci hukunci daidai da irin gaskalin da yake yi a maganganun da ya fuskanci Annabi da su na gaba magabatan malamai kamar irin su Imamu Suhunun sun ce makaruhi ne wato bai dace ba mutum ya yi salati ga Annabi a lokacin da wani abu mai ban mamaki ya faru saboda shi salati ana yin sa ne ta hanyar neman lada da kwaɗayin alheri annawadir wa ziyadat na Ibn Abi Zayd al-Kairawani mujalladi na 14 shafi na 530 haka nan al-Kifani al-Qadi Iyad mujalladi na 2 shafi na 166 da kuma shafi na 242 ma'anar wannan shine yin kaffa kaffa a duk inda ya shafi Annabi da kokarin girmama shi ta hanyar da ta dace ba wai ana girmama shi ta kowace hauma hauma irin hargo a Abdulgabbar ba. Magana ta shida, sai dai har yanzu akwai waɗanda suke ganin kamar Abdulgabbar yana da uzuri na tawili cewa shi dai bai nufaci Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa ba. Shi cewa yake waɗannan hadisai suna nuna Annabi zai iya zamowa kaza, ko kuma hadisan sun suranta Annabi da wata irin sura, dan haka gwara a ƙaryata su kurum a huta. Wannan yunkuri na wanke Abdulgabbar ba abin karɓa ba ne, saboda dalilai masu yawa, ga kaɗan daga cikinsu. Dalili na ɗaya, abubuwan da yake ƙaryatawa hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawancinsu ma daga Sahihul Bukhari da Muslim. Waɗannan littafai tun da aka yi su gwarazan malamai hamshaƙai a sanin ilimin hadisi irin su Abu Zura'a, Abu Zura'a Razi, da Abu Hatim Al-Razi, da Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, da Imam Ad-Darqutni, da Abu Zar, da Abu Ali Al-Jayyani, da su Ibn Hazm, da sauransu, suka duba su da kyau ta hanyar da aka sani na wannan ilimi, suka tabbatar da cewa lallai an tato ruwayoyi masu kyau da inganci. Sun yi magana akan wasu ƙwayoyin hadisai akan cewa su ma ingantattu ne, amma ba su kai ƙololuwar da sauran suke kai ba. Wannan ita ce maganar da suka yi akan hadisan kurum, amma ba ƙaryata hadisan suka yi ba, ko suka zargi su Imam Al-Bukhari da zan ɓata musulunci ba. Irin wannan miyagun maganganun Abdulgabbar ne kai ya zo yake yi irin su a yanzu. Wannan fa tare da cewa ba su san komai ba ilimin hadisi, dan haka ba wata mahaɗa tsakaninsu da waɗancan malamai. Inda Abdulgabbar da kayan shiga raddin waɗannan hadisai ba a kan tsarin ilimin hadisi ba, wani ujiri da tawili za a yi masa bayan yana sani ya tusa kansa cikin abin da bai san shi ba, kuma ya riƙa faɗar maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Dalili na biyu, a hirar da BBC ta yi da Abdulgabbar ya faɗa cewa da ina cewa ba ɗan Shi'a ba ne, amma yanzu bayan bincike da ya yi zurfi na gane Shi'ar ma ta fi sunnar hujjoji, na ga ba dalilin da za a riƙa tsorata ni da wannan. Duk wanda yake mini Shi'a kake, sai na tambaye shi menene Shi'a a wurinka. Amsar da ya bani ita ce za ta biyo bayan amsar da zan ba shi. Idan ya ce zagin sahabbai, sai na ce a ina na zage su har ka nasarta ni da Shi'a, sai ka gaba amsa. Ina dai faɗar abin da ya zo yadda ya zo. Wannan majamajen da ake yi ba na yi ga Annabi. Wasu su faɗi wata magana Annabi ya faɗi wata magana, na bar tasa na koma bayansu. Ba zan iya ba, kuma bari in faɗa maka. Bincike ya tabbatar mini 75 cikin 100 Shi'a ta fi sunna gaskiya a kan rigingimin da ake yi da su. Ga littattafan nan, inda na Shi'a tsirari ne, duk sunna ne ke waidani. Ni ka ce min ɗan sunna ma shi ne damuwata, ya fi damuna. Ma'anar ahlus sunna ba sunnar ba, ahlus sunna. Waɗannan bayanai sun nuna cewa ba wani tawili da za a yi wa wanda yake ga irin wannan hukunci ga littattafan ahlus sunna. Tunda ya nutsu na Shi'a sun fi gaskiya, dole ya san yadda zai yi ya ƙaryata na sunna ɗin, musamman ma saboda zubi da tsarin abin da yake faɗa ya tabbata yana samo su ne ko ya wanko katokan daga ɗaya daga makiya sunna da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato daga littattafan Orientalist Turawa da suke sukan musulunci, da na Shi'a, da na ‘yan ƙalakasu. Waɗannan ukun su ne manazartarsa, a cikinsu kuma yake wanko littattafansa, sannan yake ta dabdala da kai komo. Duk da yana iya ba iya bakin ƙoƙarinsa kada a gano ina yake ɗebo maganganu, amma tsarin yadda suke cin zarafin Annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sat, shi ma shi ya ɗauka yake maimaitawa. Akan wannan a tsaya a duba da kyau a gani wani uzuri ko tawili za a yi wa mai manufa irin wannan mummunar manufa. Dalili na uku, wani tawili Abdul-Jabbar yake da shi bayan ya makale wa maganganun ɗan Shi'a da arna masu kokarin karanta musulunci don su kawo masa tarnaki orientalist. Tuntuni Imam Abu Turab An-Nakhshari yana cewa abotakar masu sharri yana gadar da mummunan zato ga mutane ke. Ka duba wasiyatu Sulami na As-Sulami mujalladi shafi na 43. Kamar yadda yake fada a larabcin shuhbatul ashrar turitu su'uz zanni bil akhyar. Dan sabon Abdul-Jabbar da littattafan Shi'a da sauran masu kin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam da amincewa da abin da yake ciki shi ya sa mutuncin manyan bayin Allah a wurinsa ba komai bane. Misalin cin zarafi da ƙaryata Anas dan Malik da ɗauka cewa kwata-kwata ma ba a taɓa yin wani mutum wani Anas dan Malik a cikin sahabbai ba. Ra'ayi ne da ya takuɗa aƙidar Shi'a ta zagi da tsinuwa ga Anas Ibn Malik da kuma ra'ayin wani Bature wai shi DHA Joint Board wanda shi ne farkon wanda ya fara kokwancin samuwar Anas Ibn Malik. Daga nan ne wasu 'yan Shi'ar zamani suka ɗauka suka tafi har Abdul-Jabbar ya samu nasa kasan na ɓarna. Shi kuma hujjarsa a kore samuwarsa ita ce wai ba a kawo magana a kan Anas dan Malik a cikin littafin magazi na Muhammad bin Ishaq ba. A tunanin Joint Board duk wanda ba faɗa a cikin littafin ba to babu shi. Wannan shirme ne a ilimi da kasala a bibiyar littattafai. A waje wani littafin guda ɗaya cikin irin littattafan farko ya kunshe duk abubuwan bukata da ruwayoyin da mutane da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. Wannan littafi ne ya kunshe waɗannan duka. Rashin karɓar tawilin da za a yi wa Abdul-Jabbar shi ne duk littafin musulunci suke da tabbatar da samuwar Anas bin Malik a matsayin wanda ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 10. Sannan ya rawaito ɗimbin hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya wani zai ɗora wa kansa makanta ba gaira ba dalili don ya kore samuwar wannan babban sahabi? Allah ya saka masa da alheri bisa hidima da tsayawa da ya yi wajen rawaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyar da su. Ƙalubalen da muke jefawa Abdul-Jabbar da 'yan barandar Turawa da Shi'a shi ne in sun isa su masu bincike ne su kawo wani malami magabaci kafin wannan Joint Board ɗin wanda ya ƙaryata samuwar Anas dan Malik. Dalili na hudu, za mu daɗa gane cewa ba za a iya ɗaukar magana Abdul-Jabbar a kan tawili ba. Saboda Ahmad bin Abi Sulaiman ɗalibin Imam Suhunun ya yi magana a kan wani mutum da aka yi masa magana a kan wani abu. Sai mutumin ya ce, a na rantse da girman manzan Allah. Sai mutumin ya ƙara da cewa Allah ya yi maganin manzan Allah. Sannan ya faɗi wata maganar mara kyau. Sai aka ce masa, me kake faɗa ne maƙiyin Allah? Sai ya faɗi wata magana mafi muni a kanta farko. Sannan a ƙarshe ya ce, ai shi abin da yake nufi da manzan Allah shi ne kunama. A nan ne Ahmad bin Abi Sulaiman ya ce da wanda ya tambaye shi, ka yi shaida a kansa, zan zamu tare da kai. Yana nufin cewa a kan zartarwar da mutumin nan da ya yi wannan magana hukuncin kisa da kuma ladan da za a samu bayan haka. A kan wannan matsala, Habibu Ibn Rabi'a ya yi ta'aliki a kan wannan maganar da cewa da'awar tawili a kan wannan magana da mutumin ya yi a irin wannan bayyanannen lafazi ba za a karɓe ta ba, saboda maganar da ya yi wulaƙanci ce kuma bai ɗaukaka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita ba, bai kuma girmama shi da maganar ba. Don haka ya zama wajibi kuma wato ya zama wajibi a halatta jininsa, wato jininsa ya halatta. Ka duba na Simul Riyad na Al-Khafaji da kuma سبل الهدى والرشاد لا الصالح الشامي مجلد نجابيو شادي ما اشرين دهود wannan bayani ya dada tabbatar da cewa girmama ma'aikin Allah da gurdanta lamarinsa shi ake bukata daga musulmi ba sakin baki da surutai ratata ba hukunci yana tabbata ga duk wanda ya fadi wata magana ta suka ko wanda za ta bayi zuwa ga izgilanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bambanci ko da gaske aka fadi wannan magana ko kuma da wata duk sai ne domin ba a girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam ba girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili na biyar malamai sun bayyana cewa ba a yin uzuri da jahilci ko sukutar baki a duk abin da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya fito da abun fili a sharhin sa ga Muktasar a inda yake cewa idan yanayin halin da mutum yayi maganar ya nuna cewa ba cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyya ba ba kuma zagin sa ya nufa ba jahilcin sa ne ya dauke shi ya faɗa hakan ko kuma maye ne ya ja shi ya faɗa to Abul Hasan Al-Qadisi ya bada fatawar akan shi wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin maye saboda ana kyautata zaton yana kudurce da haka ko kuma zai iya aikata hakan a lokacin da yake fadaki wannan kuma wani haddi ne da mai baya kautar da shi kamar dai sauran haddi irin su kazafi da kitan kai da sauransu idan kuma yayi azarbabi a magana ko kuma karancin kulawa da abin da yake fada ko rashin yi wa harshensa linzami ko ajamanci wato rashin fasaha a yaren larabci a duk waɗannan sai an kashe shi saboda ba a yi wa wani ujiri ujirin jahilci abin da ya shafi kafirci haka nan da awar tuntuban harshe ita ma ba ujiri ba ce ka duba jawahirul durar fi halli alfazil mukhtasar na al-tasai mujalladi na 8 shafi na 152 da kuma na timul riyab na al-khaffaji mujalladi na 4 shafi na 388 wannan ka'idar cewa duk malamai tuntuni suna fadar ta za a ganta a bayanai na irin su Ibn Abi Zayd al-Qayrawani da al-Qadi Iyas da Ad-Dasuqi da Ad-Dardi da Az-Zurqani da al-Kirshi da As-Sawi da sauransu suna maimaita idan sun zo tattauna matsala irin wannan Rasimul Riyad na al-Khaffaji mujalladi na 4 shafi na 38 zuwa 389 haka nan hasiyatul da suki ga sharhin addabi mujalladi na 4 shafi na 301 haka sharhul kirki ala muktasarul kalim mujalladi na 8 shafi na 71 haka nan sharhul zurqani ala muktasar mujalladi na 8 shafi na 71 da hasiyatul sawi ala kalimus sabir mujalladi na 2 shafi na 388 haka nan minahul jalil na illish mujalladi na 8 shafi na 220 haka nan nawazil kasri na ibn muhammad al mukhtar mujalladi na 4 shafi na 498 zuwa 502 dalili na 6 ba za a yi wa abdul jabbar uzuri da jahilci ba saboda babu wata alama ta jahilci ko rashin sani a abubuwan da yake fada abubuwa ne kamar yadda yake fada cewa ya fito gaba gari to haka din yake fadar su dan haka ba uzuri domin da manufa ya fade su malamai sun yi bayani akan irin matakan maganganun da suka shafi cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin kowanne daya daga cikin su Nasimul Riyad sharhu shifa na al-kaffaji mujalladi na 4 shafi na 335 zuwa 437 haka nan sharhu kafatil mubtadi' na Sheikh Muhammad Maulud ibn Ahmad Fal al-Shinqidi al-Maliki mujalladi na 2 shafi na 799 zuwa 801 haka nan nawazil al-kasri na Sheikh al-Kasri al-Shinqidi mujalladi na 4 shafi na 498 zuwa 2,512-2,514. Ga yadda bayanan suke. A. Zagin ya zama baro-baro, sarihi. Ba. Ko maganar a bayyane za ta ɗauki ma'anar zagin. Ta. Ko kuma ba a bayyana take ba, amma dai akwai a cikin maganar. Da. Ko kuma ya zama bayyanar da rashin bayyanar sun zama daidai. Duk waɗannan abubuwa guda hudu za su kasance hanyoyinsu ne, da nufi da niyyar zagin wannan kafirci ne. Wannan kafirci ne kai tsaye. Wato idan aka yi su da niyyar nufin zagin, kafirci ne kai tsaye. Ko da rashin sani da jahilci, shi ma wannan a zahiri kafirci ne. Bayanan yawancin malamai ya tabbatar da cewa ba a kulawa da jahilci. Wasu malamai suna ganin za a yi la'akari da jahilci ga wanda yake zaune a nesa da wurin da ilimi da malamai suke. Ko da wasa ya yi, wannan shi ma ba shi da uzuri. Don ba a wasa da tawaye haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin wannan ya haɗa da ya yi maganar cikin fushi. Ko wata manufar yake da ita ba wai nufin zagin ba, wannan ma ba uzuri ba ne. Don ba za a yarda a ci zarafin wani ba da da'awar cewa wata manufa ce daban ta sa a yi. Ballantana cin zarafin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba dalili a kan yin haka ta ko'ina. Ko yace bai yi nufin komai ba, wannan ma kamar bayanin da aka yi a sama. Don ba mai hankalin da zai karɓi wannan maganar ko da wata kusa. Ko harshensa ne ya zane, shi ma ba a yi masa uzuri. Ba za a taɓa yi masa uzuri ba, saboda kada wani ko wasu mabannatan su samu damar da'awar su ma harshensu ne yake zanewa. Ko yace shi ya manta ma abin da ya sa shi ya faɗa. Sai a ce wannan da ba shi da ra'ayin da harshensa ma bai faɗi wata magana mai kama da cin zarafin ba, don haka ba shi da uzuri. Ko yace ya ki afa. Ya ci afa ne saboda rikicewa da ya samu kansa a ciki. Cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa ba ne. Wata irin rikicewa ce da za ta sa shi ya rasa wanda zai zaga ko ya ci zarafinsa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ba shi da uzuri. Ko ya ci komai, shi ma ba shi da uzuri. Domin in ba manufarsa cin zarafin ba, wani dalilin ne zai sa shi ya faɗi maganar tun farko? Ko ya zama ba a samu mutumin ba ya gudu, ko ba shi da lafiya da sauransu, ballantana a tambaye shi. Wannan hukuncinsa zai bayyana daga abin da ya furta. Lantar masa da hukunci, kuma sai kotu ta zauna, sai ta kotu ta zauna da shi. Waɗannan duka babu wani uzuri da Abdul-Jabbar zai shiga ciki, musamman wanda ya tashi a gidan da ake girmama Annabi. Da gari da aka san matsayi da mutunci da girman Annabi alaihi salatu wasalam, wannan ba shi da uzuri ko kaɗan. Ko ya zamto ba shi ya faɗa ba, haka yato maganar ya yi daga wani mutumin. Al-Qadi Iyad ya ba da bayani a kan wannan fasali na shida na babi na biyu daga kaso na huɗun ƙarshen littafin Ashifa. Fasalin yana da tsawo, amma zan rairayo shi. Alƙali ya ce, duk wanda ya zo yana maimaita abin da wani ya faɗa na cin zarafin manzon Allah, to za a duba yadda yake kawo bayanin, domin hukuncin hakaito magana zai iya bambanta. Idan an san mai faɗa zai ruɗar da mutane, to dole a ɗauki matakin wayar da kan al'umma a kan ɓatansa da yayata wannan abin da ya faɗa, don a guje shi da kuma yi masa raddi har a isarwa ga gwamnati domin ta yi masa hukunci. Idan kuwa mai hakaitowar yana faɗa ne don jin daɗi da wasa, to wannan bai dace ba. Za ta iya bayuwa ma a yi masa hukunci da cin zarafin Annabi alaihi salatu wasalam. Idan kuma ana tuhumar wanda ya hakaito cewa shi ne ya ƙirƙiro maganar, ya ce wani ne ya faɗa, idan bai kawo wanda ya faɗa ɗin ba, to shi ne ya faɗa. Kuma hukuncinsa ɗaya da wanda ya zagi Annabi alaihi salatu wasalam, cewar wani ne yake faɗa ba zai yi masa wani amfani ba. Wajibi ne a gaggauta kashi shi. Latimul Riyad, Sharhu Shifa na Al-Qadiyyah, na Al-Qadiyyah na Al-Kaffari, mujalladi na 4, shafi na 418 zuwa 425. Wannan shi bayanin Al-Qadiyyah a takaice, ko kuma shi ne bayanin Al-Qadiyyah a takaice. Dalili na 8, na 7. Kada dai a manta Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Hakika waɗanda suke tutar da Allah da manzansa, Allah ya la'ance su a duniya da lahira, ya kuma tanadar musu da azaba ta wulakanci. Suratul Azab aya ta 57. Akwai abubuwa guda biyu a nan. Na farko dai yadda ayar ta nuna cewa masu cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallam za su haɗu da azaba da wulakanci. Wannan ya zama wata ka'ida ce ga duk waɗanda suke cin fuska ga ma'aikin Allah. Na biyu, ayar ta nuna cewa abinda wasu malamai kamar yadda Al-Qadi Iyad ya bayyana cewa ka'ida ce ga duk waɗanda suke cin fuska ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sun aikata haramun, domin yana cewa kamar yadda Al-Qadi Iyad ya hakaito suke faɗa cewa cutar da Annabi haram ne, ko da kuwa za a yi shi da wani abu da ya halatta ko da waninsa saɓanin sauran mutane. Dalili na 8, za mu daɗa fahimtar yadda ake kare matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a son a danganta wani abu da zai bayu zuwa yin wani mummunan tunani a kansa. A cikin wannan labari na Sayyidina Umar Abdurrahman bin Abu Layla ya ce, Umar bin Khattab ya ga Abu Abdulhamid wanda sunansa Muhammad, wani mutum yana cewa Allah ya yi maka kaza da kaza, yana zaginsa da baƙaƙen maganganu a kansa. Sai Umar ya ce da shi, matso kusa da ni kai. Sai ya ce, ina ganin manzon Allah ko cewa wato manzon Allah ne mai wannan sunan, amma ga shi ana zaginsa saboda kai. Daga yanzu ba za ka ƙara kiran kanka da suna Muhammad ba, matuƙar ina raye. Sai ya sa masa suna Abdurrahman. Ka duba Tabaqat na Ibn Sa'ad, lamba ta 528. Sayyidina Umar ya nuna kishinsa a kan ya ji ana faɗa wa wani mai suna Muhammad maganganu. Wai ba Annabin kansa ba fa Annabin kansa ba, amma ya kasa daurewa sai da ya ɗauki mataki. Ina ga wanda zai zo yana kusa maganganu da da'awar wai so yake ya kare ma'aikin Allah ko ta ina, lallai shi ya fi tantanta a takawa wuri. Ko kuma ina ga wanda zai zo yana kusa maganganu da da'awar wai so yake kare ma'aikin Allah ko ta ina. Dalili na 9, lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasa, amma bari mu sauka ƙasa sosai a babin tattaro hujja. Ana so mutum ya daina zargin mutane da irin shirman da ƙwaƙwalwarsa za ta raya masa. Har Imam Abu Kilab yana faɗar magana ta hikima da ta shafi mutum da sauran ‘yan uwansa gama garin mutane cewa, idan labarin wani abu da ba ka so ya zo maka daga ɗan uwanka, to ka nema masa uzuri iya yadda za ka iya. Idan baka samo uzurin da za ka yi masa ba, to sai ka ce a ranka, wala Allah yana da uzurin da ni ban sani ba. Ka duba Hidayatul Awliya na Abu Nu'aym, mujalladi na 2, shafi na 285. Dan Allah, duk da babu gani, wani uzuri Abdul Jabbar yake da shi da ba zai kare annabinsa ba. Duk da cewa duk abin da Annabi alaihi wasallam ya yi daidai ne, domin an ba shi ikon ya kafa shari'a. Amma idan da Abdul Jabbar gaskiya yake so, kuma inda da hankali, ya wajaba a kansa ya kare annabinsa ta hanyar ɗaukar waɗannan ruwayoyi a kan ma'anoni na kusa masu sauƙin fahimta da haske. Magana ta 7, malamai sun yi bayani dalla-dalla a kan wanda ya zagi Annabi ko ya ci zarafinsa ko ya tauye haƙƙinsa da cewa hukuncinsa kisa ne. wannan daidai ne babu kokonto a kansa matakar ya tabbata an kuma tsayar da hujja akan cewa an yi zagin ko an ci zarafi ko an tawaye haƙƙin na shugaba sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya takura sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda da magana mai zafi sai Abubakar zakal aslami yace banni na kashe shi sai sayyidina Abubakar yayi masa tsawa yana hana shi sannan yace da shi ai wannan haddi ba wanda za a yi shi dan an taba shi bayan annabi alaihi salatu wasalam kamar da yazo a sunanin Nasa'i ana Abi Barzata al-Aslami radiyallahu anhu kana aglaza rajul li Abi Bakr radiyallahu an fa qultu aqtuluhu fantaharani wa qala laysa hadha al-hadd li ahad ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam an samu sabani mai rauni kan shin ko za a bawa wanda ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu za a bashi dama ya tuba sai wasu malamai a mazhabin Imam Malik irin su al-makzumi da ibnu abi hazim da suke ganin za a bawa musulmi damar ya tuba haka haka nan ma yahudawa da nasara in suka yi zagi wannan maganar Imam al-Mawwaq ya hakaito ta nan da nan kuma ya rubuce ta ya kawo abin da yake shine mashahuri sananni a tsakanin malaman malikiya shine abin da aka rawaito daga ibnu al-Qasim yana cewa haƙiƙa wanda ya aibata manzon Allah za a kashe shi ba kuma za a nemi dubansa ba sannan gadon sa na jama'ar musulmi ne baki daya wato abin da ya bari gina saboda daidai yake da zindiki wanda da za a gane ba wanda ba za a gane dubansa ta kan harshen sa ba wannan abu ne da yake kan zuciyar sa abdadu wal iklin mai al-mawaq ga kaɗan daga cikin irin yadda malamai suka yi bayanai don tabbatar da hukunci ga wanda ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani na ɗaya alƙazi Iyad yana cewa Allah ka sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu baki ɗaya duk wanda ya zagi annabi ko ya aibata shi ko ya danganta masa wata nakasa a kansa ko a nasabarsa ko a addininsa ko wani abu daga halayensa ko ya yi masa gegare ko ya sufata shi da wani abu ta hanyar zagi ko izgilanci ko kaskanta lamarinsa ko da wayar haƙƙinsa da aibata shi to kurum mai zagin annabi hukuncinsa hukuncin mai zagin annabi za a kashe shi kamar yadda za mu yi bayani ba wani ɓangare daga cikin waɗannan abubuwa da za mu togace a kan wannan manufa ko a yi kokonto a kansa kin bayyanawa ya yi ko kuwa jirwaye da kamar wanka ya yi haka nan wanda ya la'ance shi ko ya yi addu'a mara kyau a kansa ko ya yi burin wuta wata tutuwa ta same shi ko ya danganta masa irin abin da bai dace ba da matsayinsa ba ta hanyar zargi ko wasa da matsayinsa ta amfani da maganganu yasassu da ba su dace ba ko ya ayyara shi da wani abu da ya gudana na bala'i da jarabar da Allah ya yi masa ko ya yi masa zumbi da wani abu daga cikin abubuwan da suke sun halatta gare shi ta hanyar ɗan adamtaka waɗanda ya saba da su waɗannan duka haɗuwar malamai ijma'i ne da shugabanni masu bada fatawa tun daga lokacin sahabbai har zuwa yau ka duba a kifani al-qadi Iyad tare da Nasimul Riyad sharhin al-kaffaji mujalladi na 4 shafi na 335 zuwa 336 waɗannan bayanai da kalmomin nan yadda suke na al-qadi Iyad su ne daukacin malaman mazhabin malikiya suke dauko su su yi ta amfani da su a cikin littattafan su don nuna hukuncin wanda ya faɗa wa shugaba sallallahu alaihi wasallam wata magana ta cin fuska da zagi da tawaye haƙƙi shakkali shi da kansa ya yi amfani da wannan a muktasar kuma tuntuni har zuwa yanzu wannan shine mazhabin malikiya wani abin da aka yi kuma shine haƙiƙa duk wanda ya saurari yadda Abdul-Jabbar yake bayani ya san cewa yana buɗewa waɗanda suke sauraron sa damar su riƙa yi irin waɗannan munanan tunani ga shugaban halitta bayani na biyu ibnu rushd kakan yace Ibn Wahab ya rawaito daga Imam Malik yace duk wanda yace kwarjallan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dauka yana nufin aibata shi da wannan za ka kashe shi an samu a wata ruwaya daga Imam Malik yana cewa dangane da wani mutum da ya ayyara wani da talauci sai wancan yace kana ayyara ni da talauci to ai Annabi ma yayi kiwon dabbobi sai Imam Malik yace wannan sai Allah ya lantar da shi saboda ya ambaci sunan Annabi a inda bai dace ba a duba wannan bayani na ilimi daga Imam Malik da kyau an faɗi sunan Annabi a inda bai dace ba a faɗa ba ga wanda zai rika fadarsa amma yana tusa maganganu ko kuma ina ga wanda zai rika fadarsa yana tusa maganganu wai yana kare shi bayan ba zai yi wa mahaifansa irin wannan kariyar hada da wannan miyagun kalmomin ba bayani na takwas bayan an gama tumurmunsa a gaba da hujjojin Qur'ani da Sunna a fagen dagan tsaye sai kuma gashi ya fito yana baya da hakuri har sau biyu a ƙarshen ma yana cewa ya janye maganganunsa amma a tuban muzuru ya yi sai jiji da kai na sako ya ɗebe shi ya koma yana wai kokarin ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa ya kasa ba da amsarsa a gaban duniya abin da ya aikata a lokacin da ya yi daidai da irin abin da Allah ya sifata wasu mutane da shi da cewa tunda duk maƙaryaci mai sabo yana jin ayoyin Allah ana karanta masa su sai ya dage cikin girman kai kamar bai ji ayoyin ba to kai masa bushara da azaba mai raɗaɗi idan ya san wani abu na ayoyinmu sai ya rike su abin ƙirjilanci to irin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci suratul jafiya aya ta 7 zuwa ta 9 قال الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستقبلا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أقيبا بنتي فكان عذابا ميرتئي دا عذابا تولاكنتي ita mai raɗaɗi a ji mutum zai ji ta kamar irin yadda Abdul Jabbar ya ce a lokacin tafi ya ji shi kamar a kurkuku abin da ake faɗa a nan shi ne dawowar da ya yi yana daɗa maimaita waɗannan maganganu shi yake nuna ba shi da wani uzuri domin bai yarda da abin da aka faɗa masa ba tun tafi don haka yana kan bakansa na tara a ƙarshe haƙiƙa ya tabbata cewa Abdul Jabbari ya munana ladabi ga Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kamata a san cewa akwai haƙƙi kala uku dangane da Annabi alaihi salatu wassalam haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da haƙƙin shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haƙƙin duk ɗaukakin musulmi gaba ɗaya haƙƙin Allah shine ana cin zarafin manzonsa an faɗawa mazoyinsa maganganu a fakaice abin da zai bayi zuwa suka ga Qur'ani da sunnar ma'aiki ta nan zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara zamowa abu mai haɗari har Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani yake cewa zagin Annabi yana daga cikin iyakokin Allah waɗanda bayi ba za su iya yin abuwa a game da shi ba ka duba An-Nawadir wa Ziyadat na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani mujallabi na 14 shafi na 527 haƙƙin musulmi kuma shi ne an faɗa wa annabinsu waɗanda suka fito a kan komai magana ta cin zarafi an yi masa da rashin ladabi haƙƙin annabi kuma an faɗi maganganu na cutarwa a gare shi waɗanda ba yadda za a yi a faɗi irinsa a gabansa sannan a yi da'awar kare shi ake yi Al-Qadhi Iyad ya yi bayanin cewa munar ladabi a magana da bayani yana daga cikin cutarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba a shifa mujallabi na 2 shafi na 252 wannan cutarwa kuwa an yi wa manzonmu ita don haka ba za mu yace ba muna jan hankali ba a ce wa kowane mutum ko kuma ba a ce wa mutane su je su kaddamar wa da Abdul Jabbar hukunci ba an dai faɗi irin tanadin da shari'ar musulunci take da shi ga waɗanda suke suka zagi Annabi alaihi salatu wasalam. An tambayi Imam Asbab cewa wani mutum ya ga wani zindiki, ya kuma tabbatar da cewa zindikin ne. Ayyai sai yayi kwance-kwancensa da kullen-kullen zai je kashe shi. Sai Imam Asbab ya ce ya kyauta a tsakaninsa da Allah, sai dai shugaba zai yi masa hukuncin horo saboda gaggawa da ya yi kafin gwamnati ta gama tabbatar da abubuwa. Sai dai ya kyauta saboda yawancin shugabannin suna barin irin wannan ya wuce, ba sa zartar da shi. Ka duba tajwal ikli na Imamul Mawaq. Tunda musulunci ya shigo wannan ƙasa mai albarka, ake karanta tare da karantar da waɗannan littattafai na hadisai. Abinda aka koyo daga cikinsu shi ne girmama Annabi kira da aminta Allah ta tabbata a gare shi, da ba shi matsayinsa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi, da kore masa duk wata tawaya a haƙƙinsa. Haka nan ma sahabbansa, kowa ya tashi akan girmama su da darajanta su. Ba kuma nan Najeriya kaɗai ba, abin ya shafi duk duniyar musulunci. Amma malamin da ya gano suna ɗauke da zagi da cin zarafi da sifata Annabi da wasu sifofi marasa kyau, ko kuma malamai ba su gano duk waɗannan abubuwan da na lissafta ba, sai da Abdul Jabbar ya zo shi ma bayan ya karanta littattafan Shi'a da na ‘yan ƙalaƙatu, sannan sai ya shiga irin waɗannan miyagun maganganu da yake yi. Allah ka tsare imanin da zuriyarmu baki ɗaya, ka taimake mu wajen girmama Annabinka da sahabbanka da duk waɗanda suke kan tafarkinsu. Ka yi maganin duk masu cin fuska da tauye haƙƙin Annabinmu Muhammad kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله يبارك مساعدة داشوا أرشي نافتو ياهو غبادي باب مي إيدي الدغاني خير وانهجا دعايا كو حديثي مي بياني نافتو ياهو غبادي باب مي إيدي الدغاني Naiya bogun sahabatu babu mai iya karkata ni, na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, ba ni kojin hasashe ko bayanai masu zarni, na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, dabbari babu nisa kai kushe gun bayani. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, kai kulli kai zobe kai dungugun ma'auni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, kai wasa ka muzurte ka mugustagun Qur'ani. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, ka fito yawo gaba gadi na zakatun fi da rauni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, kai kuri can a ɗaki kai rugin babu hauni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, na yi langon zo da hujja gashi yau kun tsorata ni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, na ci tauri can a mushe kun yi burgin lankwasa ni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, na ji zafi can a zuci wai gumi ya lulluɓe ni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, an matsa wai sai na amsa yau fa zauren ba sukuni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni, ni fa na gano garin nan so ake fa a haukata ni. Na fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga ni. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan rubutu an saurare shi ne daga bakin babban malaminmu Professor Ahmad Murtala Biyu ke Hafizahullahu Ta'ala, ni mai karantawa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha na karantu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsara wa malamin mu lafiya ya kare mana shi.